ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين بايان هكا مسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya cikakka kuma ta musamman ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda a cikin ikon shi da kaddarawa shi muka sake halartawa a wannan wuri mai tarin albarka a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gayin gaskiya kuma sannan ya ba mu ikon yin aiki da ita a jiya mun kwana a tafsirin aya ta 43 zuwa 44 ko ko ta 44 zuwa 45 ne ina gani ko Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi Yahudawa saboda irin hasada da suke nuna ma wanda suka yi imani. Allah subhanahu wa ta'ala yace alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalati yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Allah subhanahu wa ta'ala sai yace gaba da cewa wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ya nuna mu irin yadda Yahudawa suke kiyayya ta gahili ga mumunai, kuma Yahudawa tabbas ba su san mumunai da alheri. Saboda haka bayan mun fassara waccan aya, yana daga cikin abin da za mu fahimta a cikin ta kuma za mu karo da shi shine mu sani da cewa akwai daga cikin mutane waɗanda Allah ke ba su ilimin sanin littafi, amma kuma sai ya kasance wannan sanin da ke gare su ba zai umarnar da su da komai ba. Akwai daga cikin musulmi haka nan, akwai daga cikin Yahuda haka nan, akwai daga cikin Kiristoci ma haka nan. To saboda haka duk lokacin da za ka roƙon Allah ilimi, ka roƙe shi ilimi wanda yake mai amfani. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a, ya Allah ina roƙonka ka bani ilimi wanda yake mai amfani, wa rizqan tayyiban, da arziki wanda yake da dada na halak, wa amalan mutaqabbala, da kuma aiki wanda yake karɓabbe. Kaga wannan abubuwan guda uku idan Allah ya baka su, to kaga mu samu cin nasara duniya da lahira. Ilimi mai amfani shine ilimin da kake iya yin aiki da shi, ba ilimin da ba za ka yi aiki da shi ba. To kidan kun ga wa'ancan, tabbas Allah ya tabbatar da cewa an ba su wani bangare na sani, amma sun yi aiki da shi ba su yi aiki da shi ba. To saboda mu ta roƙon Allah ya hidda mu daga cikin wa'anda ya ba su ilimi kuma ba su yi aiki da shi, saboda riban ilimi shi ne a yi aiki da shi. Amfani na biyu wanda ke da kai a cikin wannan bayani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu a cikin wannan aya shine mu dora roƙon Allah ya kare mu daga ilimin da bai da amfani. Ka roƙi Allah ya tsare ka daga duk ilimin da bai da amfani gare ka. Saboda su dai kaga sun yi shi amma bai da amfani gare su. Na uku kuma muna iya fahimta a cikin wannan ayoyi guda biyu cewa dukkan mutunan da bai yi aiki da ilimin shi ba, ko da musulmi ne, to yana da wata sifa daga cikin sufufin Yahudawa. Saboda su ne ke aikata haka nan. Daga ƙarshe za mu iya fahimta daga cikin wannan ayoyi guda biyu cewa fitina ta duniya abin gudu ce. Fitinan nan ta duniya daga cikinta akwai san dukiya. Duk mutumin da ya sa kanshi sai ya yi arziki ko ta halin ƙaƙa, dole sai ya yi hasada, dole sai ya ƙi yin aiki da ilimin shi. Haka san mulki ko kuma san matsayi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana mutum ya yi aiki da ilimin shi, suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke hallaka ɗan adam a cikin wannan duniya. Duk mutumin da ya sa kanshi san mulki, duk mutumin da ya sa kanshi san dukiya, duk mutumin da ya sa kanshi san matsayi, ko da limanci ne na juma'a ka sa kanka sai ka yi, to wallahi baka gama ganin wahala ba ta duniya. Ka ce kai dole sai ka yi, ko da al'amuran addini ne ka sa kanka ka ce sai ka yi, to wannan abin sai ya kai ka ga hasada. saboda dole shi wancan wanda ke masa kan wurin sai ya mutu ko ko kuma ya zama guru sannan kai ka samu wuri kaga akalla mene ne kake fata nan gare shi hasara ce kana mushi mummunan fata dan kai ka samu wannan wurin kadi ba irin yadda mutane suke yin fadace fadace dalilin makami na addini ba ba wai na siyasa ba a na addini kadi ba irin yadda mutane suke yin fada saboda wannan abu suke jayayya saboda wannan abu ai ta hasada ai ta gaba tsakanin mutane saboda kuma al'amarin addini ne ake mu wannan hasada ba ruwanta da al'amarin addini da al'amarin duniya duka ko ina tana shiga hasara na iya shiga a cikin aikin ka ta bata maka komai ta shiga cikin wa'azin ka ta bata shi ta shiga cikin limancin ka ta bata shi ta shiga cikin karatun ka na Qur'ani ta bata shi ta shiga cikin dukkan abin da kake yi na neman lada ta bata Allah ya kiyaye to saboda haka a yau insha Allah za mu tashi aya ta gaba aya ta 46 Allah subhanahu wa ta'ala ya bude ta cewa minal ladina hadu
yuhadifuna al-kalima 'an mawaqi'ihi wa yaquluna sami'na ويقولون سمعنا وأصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
الله سبحانه وتعالى يأتي من الذين هادوا دقوا عند سك يهودا يحرفون الكلمة عن مواضعه سنا تشانزا سنا كركتد كلمومي كوكوم مغنغنو دقوا أناس وتعينه kina aikin su shine canza ayoyin da ke da ku a cikin littafin su su canza musu alqibla daga abinda Allah subhanahu wataala yake nihi da su sannan daga cikin dabi'ar su bancin caccanza abinda ke da ku a cikin littafin su wa yaquluna sami'na wa asaina suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji amma kuma mun saba mun ji abinda kace amma kuma ba mi kaga wannan kai mutuka ne wajen renin wayan mutane kace mutun kaji ko mukaki to yana daga cikin abin da suke gai kenan sannan wasma ghaira musma'i suna ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauraremu kuma ka Allah ya saka saurara diba ka gani akwai rashin ladabi ko babu banda wannan wara'ina kuma suna amfani da kalma ta ra'ina wannan kalma ta ra'ina tana da ma'ana da larabci kuma tana da ma'ana da yahudanci amma in suka yi unhani da ita kai mai saurari sai ka doka cewa ma'anata ta larabci suke nihi alhali ba haka suke nihi ba akwai wata mummunan ma'ana da ke gare ta sai su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ina ba mu kunnuwanka ka saurare mu shine ra'ina da larabci amma kuma da yahudanci da ibrananci abin da take nihi tana ne annabi sallallahu alaihi wasallam wawa ne sakare ga ma'ana ta wancan halshen nasu wanda shine na ainihi kidan kaga kalma ce iri ɗaya a cikin larabci da kuma cikin ibrananci idan suka zo cikin larabawa sai su yi unhani da ita da irin yadda larabawa za su iya fassara ta sai fahimci ma'anarta mai kyau amma su tsakaninsu mummunan ma'ana suke ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duka wannan layyan bi alsinatihim suna gayyara ma'anar wa'annan kalmomin da halsunansu masu tafsiri sun nuna cewa idan suka zo wajen ambata kalmomin inda wurin da ya kamata a yi tafkhim din shi sai su yi tarqiq din shi inda ya kamata a cika baki sai su cika baki bisa kan wannan inda bai kamata a cika baki ba sai a cika baki akan shi idan da kasa yan film din suna koyan malami assalamu alaikum zaka yi ana cewa wa malami ne wai ko ustaz ne sai kaje ana cika baki irin abu dai na izgili kaifal hal ustaz kage kaifal hal ya isa wani ustaz ne ake koyo sai an nuna maka cewa wannan koyon ustaz ne ake to wannan shine layyan bi alsinatihim kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ambata wurin da ya kamata a kumbura kalma sai a ki kumbura ta, wurin da ya kamata a ki kumbura ta sai a kumbura ta, kawai reni tsaba kuma a cikin mutane suke mu Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan abu. Allah ya ce suna yin haka nan wa ta'anan fid din, dan suka kuma a cikin addini. Duk wanda ya soki Annabi sallallahu alaihi wasallam waye soka addini ne soka. Allah subhanahu wataala sai ya ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na, da dai a ce sun ce mun shi kuma mun bi, wasma ka saurare mu ya manzan Allah, wanzurna kuma ka jira mu, la kana khairan lahum, da ya kasance mahi alheri gare su, wa aqwam shine zai kasance mahi daidaituwa, walakin la'anahum Allah bikufrihim, sai dai Allah ya la'ance su saboda kafircin su, fala yu'minuna illa qalila, ba za su yi imani ba sai dai kadan. Diba ka gani irin yadda Allah yake nihin mutane da imani, fala yu'minuna illa qalila, bai rihe hanyar imani gare su duka ba, saboda daga cikin su akwai mutanen kirki, bai yiwa a taru duka a lalace. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ingantacce yake cewa man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum, yana daga cikin ladabi kullum idan zaka yi magana ka dora togaciya a cikin ta, kakka hade mutane da zargi duka baki, kace ai duk garin gaba mutanen kirki bane, kuskure ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai haka nan kai ne ka halaka su, kai ne ka dauke su a mutanen kirki ba Allah ba. Wata ruwaya fa huwa ahlakuhum, in kace duk garin gaba mutanen kirki mutanen banza dai ka hade duka baki da ko, to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda ya ga wannan magana shine yake kowa lalacewa. Shi yasa ba a san ko cikin fada ko cikin hira ko cikin gida ko cikin hada ko cikin shiri kaka kuskura ka ce mutanen gari duka mutanen banza ne, bai yiwa. Akwai mutanen da suna nan bayan Allah ne na kirki, akwai mutanen da a nan duniya kana ganin cewa ba kowa bane ba sai an tsaye lahira ka gane kuranka, mutanen kirki ne gaba gaba za ganin su cikin aljanna, amma kai nan duniya baka dauke su bakin komai ba. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. ان متن ذا سشiga cikin wuta su dora cewa me yasa ba mu ganin wasu mutane wa'anda a da muna dauka su ashararren mutane a duniya nan ba mu dauke su bakin komai ba, dama dan aljanna daga cikin alamun shi mutane ba su dauke shi bakin komai ba, rena shi ake gani ake yi kawai wannan ina cikin duniya bai iya komai, wa'anda kake ganin wawaye wawayen nan cikin duniya to kai hankali da cutar da su, mahiya su ne suka yi kowa imani, su ne suka yi kowa tsoron Allah, su ne suka yi kowa kyawun zuciya, tunda wawa ne shi ina shi ina tunanin ya hasada wani ka gaba ruwan shi, ku masu wayan ku ne hakunke kokarin ku kulla mutun shiri, shi wawa ne ai ko, to bai taɓa kulla mu kowa shiri ba, bai taɓa kwana da kowa cikin zuciyar shi ba, haka ake son mu mu ne. To wannan shine abin da wannan aya ta kumsa, kuma za mu biyarta dai bayan dai insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wannan aya da cewa minal ladina hadu, min tana nihin daga mito, malaman tafsiri suka ce tabbas ba yayyuwa a fara da min sai in ya kasance tana da alaka da abin da ke bayanta. Kenan wannan aya da wace aya take da alaka? Daga wa'anda suka kasance Yahudawa, suwa ne daga gare su? Kaga ya kamata kai wannan tambaya, akwai maganganun malamai kusan guda uku bisa kan wannan magana. Ta farko malaman tafsiri sun ambata cewa wannan aya tana da alaka da waccan aya ta alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab, kenan tunda alaka tana da alaka da ita, kenan abinda za mu kaddarawa a nan shine kama Allah yana son ya ce ne alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi min alladhina hadu, shin baka yi duba ba zuwa wa'anda aka ba su wani sashi na littafi daga wa'anda suka kasance Yahudawa? Tunda dama shi mun fassara cewa anan Yahudawa ake ni, sannan kuma Yahudawan na Madina ake ni a wannan lokacin, sannan kun banda na Madina akwai wasu mutane guda biyu wanda suke sayawa suna yin isgili a cikin majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da su ne ake. Kenan nan wannan fassara za ta bada ma'anar cewa الذين أوتوا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا كنا كعائدين وسكت يا آه ita wannan aya tana da alaka da aya ta bi da muka gani jiya kina aya ta 40 wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran min alladhina hadu kina kaga suna da alaka kina tana da alaka da nasira tunda Allah ya ce Allah shine mahi sani game da makiyan ku kuma Allah ya ishe ku ya kasance wali majibincin al'amarin ku sannan Allah ya ishe ku ya kasance mai taimakon ku daga wa'anda suka kasance Yahudawa ka kina ma'ana ta ƙara hita wani wa wasu malamai suka ce a barta tunda dai aya ce mai zaman kanta ita ma tana cin gashin kanta kenan jumla ce musta'nafa sabuwar jumla ce ma'anarta min alladhina hadu man yuharrifuna al-kalima daga cikin wa'anda suka kasance Yahudawa akwai wa'anda suke caccanza kalmomin Allah subhanahu wataala ala ittihal kowane idan muka dauka yana bada wa'ana war take mai kyau saboda haka kenan mu iya cewa man dai nan min nan dai ta bayanin jinsi ce min alladhina hadu kenan ka iya fassara ta daga jinsin wa'anda suka kasance Yahudawa kenan min nan ta jinsi ce ba ta da bambanci da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fajtanibur rijsa min al-awthan min al-awthan daga jinsin gumaka ko tunan kuma daga jinsin Yahudawa kenan Allah sai tabbatar da wata sufa ta Yahudawa wanda har yanzu suna yinta min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadihi suna canza maganganu daga bagiransu maganganan Allah suna canza su dauke su su yi tawila su dauke su daga ma'anar ta asali su kai ta ma'anar da su suke son su kai shine ake nufi abinda bai hudi ko yake yanzu idan za a baka labari sai an tsaya an diba an gani yaya za a baka labarin yadda su za su wanke kansu kai kuma kar ki sauraron labarin ka dauki ciya su mutanen kirki sannan wanda suke son ya cutu da wannan labarin su cutar da shi da shi har yanzu suna tahrifin wannan yanzu suna umarni da shi ta hanyar jarida suke umarni da shi za a dauko kalma a zo a kata a ce to ga irin yadda ake son ku yi umarni da ita bari in baku misali akwai terrorism an aka ce terrorism kalma ce wadda aka dauko daga terror tsoro ko kenan kalmar terrorism tana nufin tsoratarwa terrorism ka ba mutum tsoro yanzu wannan kalma a bangaren mu na Hausa sai aka mata fassara wadda ba ta da alaka da ma'anarta yau shekara kusan 25 ana umarni da wannan kalma tunda akai hari na Amurka na ranar 11 ga watan Satumba 2001 yanzu shekara kusan 23 ana bata ma'anar ta'addanci kalmar ta'addanci ake sai a ce yan ta'adda kamar yan ta'adda to dan saboda cikin alqur'ani na ku musulmi akwai wata kalma irin wannan wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin kaku ta'addanci Allah bai san masu ta'addanci kaga wancan ta'addancin da Allah ke nihi shine nasu kaga ba nasu bane to amma sai ya kasance wannan kalmar sai aka fassara ta ga ma'anarta ta ainihi ga harshen su amma mu da aka zo ga harshen mu sai aka bata wata ma'ana ta daban wanda za ta kasance wannan kalmar kowa na iya umarni da ita yadda yake so sannan har malami zai zo a cikin Qur'ani ya ce ai Allah ma hana ta'addanci kai ta taimaka musu sakan wannan shi kuma su ne yan ta'adda kenan daga ka sifanta su daga da yan ta'adda su yanzu ka sifanta kai kanka da wannan ta'addanci kuma sai aka ce maka musulmi ne masu yin wannan abu wani irin musulmi ne anya musulmi ne na gaskiya wa'annan dukkan wa'anda suke da irin wa'annan sufofin da suke zana suna cewa na ta'addanci ne musulmin gaskiya bai da su sai dai musulman da su suka kera suka samu shi wa'annan sufufin shine zai yi wannan. Allah ya kiyaye. To saboda haka haka suke dauko kalmomi sai su canza su daga ma'anarsu ta ainihi su ba su wata ma'ana. To haka suka saba yi a cikin littafin Allah subhanahu wataala. Menene suka canza? Wanda Allah har yace musu yuharrifuna al-kalima amma ba'dihi. Imam al-Bahawi da yazo nan sai yace abinda suka canza sifa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce. Ai sun san shi. Sun san shi yadda yadda suka san ɗiyan su. Kuma cikin suratul fatih Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa ya gaya sifar shi a cikin at-taura da injila muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddaa 'ala al-kuffari ruhamaa bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-taurat wa mathaluhum fi al-injil kaga diba duka ko ina an gaya shi haka amma yanzu ka tai ka buɗe at-taura da injila kaga hakan ga ba za ka gani ba kina wannan ayoyin ina suka kai su to malaman tafsiri saboda adalci kasan shi musulmi adalci ke gare shi duk kiyayyarka da shi zai maka adalci idan suka zo wajen wannan aya har sabani ke da kai tsakanin malami shin su wa'annan yahudawa abinda Allah ya tabbatar cewa sun canza littattafansu tunda yuharrifu kalma yuharrifu na an samu ta daga kalma harafi kenan idan aka dauke ta da karan bakinta tana nuna cewa hatta da kalmomin ma sun caccanta su harfan kalmomin ma sun caccanta su wannan ita ce ma'anar da zaka ba wannan kalma yuharrifuna al-kalima amma wadi'i suna canza kalmomi daga ma'anarsu ta ainihi malaman tafsiri sai suka sabani akan cewa shin ma'anar ce suke canzawa koko hal lafazin suna canzawa daga cikin wanda suke ganin cewa ba su iya canza lafazi akwai Abdullahi bin Abbas yana ganin cewa ba su iya canza lafazi saboda inda suna canza lafazi da Allah a cikin wasu ayoyi bai iya ce musu qul fa'tu bit tawrati fatluha ace musu ake in suna jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam su zo da at-tawra a karanta ta kenan in Allah ya san da cewa sun canza ta to dan me zai ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu zo da ita a karanta kun gani ko to shi yasa koda zaka yin hukunci akan mutun kai ma ka dora yin tsayawa kai karatun ta nasu saboda bakin da kazo kaga yi wannan magana ga mai yahudi da ya dauko can aya ya bige ka da ita ya gama da take Allah shi yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam qul fa'tu bit tawrat wa tawrat ku zo da at-tawra ku karanta kenan in Allah ya san da cewa mun canza harfan da ke da cikin ta da kalmomin da ke da cikin ta da ginin ma'anun da ke da cikin ta ba zai ce ba haka to saboda haka wasu suke ganin cewa ba su canza harfan wasu suke ganin cewa wani bangare ne aka canza tunda ai wani yana cewa yuharrifuna al-kalima an ba'd mawadi kene kaga ba dai kawai suka canza haka ne daga cikin wanda suke ganin cewa akwai sabani a cikin cewa su iya canza kalmomin dungurungun akwai Ibn Taymiyyah yake cewa amma tadhiru ba'd al-fadhiha amma caccanza wani sashe na littafan su fa fihi niza'un bain al-muslimin akwai sabani tsakanin musulmi bisa kanshi yace wa sawabu alladhi alayhi al-jumhur maganar da mafi yawan malamai suka tayi akan ta annahu badala ba'd al-fadhiha tabbas ko kuma buddila ba'd al-fadhiha tabbas sun canza wani sashe daga cikin lafazan da aka saukar da tawana su tunda ba su iya canza duka ai ba duka bane ba ba su musu hidima ba sauran ayoyi wa'anda ba su da alaka da abin da su ba su so kaga ba za su taba su amma wa'anda suke da alaka da abin da su suke so kenan su iya canza su kenan jabur malamai sun tayi akan cewa wani sashi sun canza shi wasu suka ce a'a ma'anar ce suke canzawa ma'ana abin da ke da kwa a cikin littattafan ne suke canzawa kwata kwata kamar yadda Imam al-Bukhari a cikin Sahih al-Bukhari yake cewa yuharrifuna bi ma'ana yaziduna وليس احد يزيل لفظ كتاب الله كتاب من كتب الله اذا اكتي يحرفون انا ني سنا تنزاوا كو سيتي بابو wanda ke iya canza wani harafi daga cikin littafin yace walakinnahum yata'awwalunahu ala ghairi ta'wili mine da suke yi ma attawara injila shi a ra'ayin shi yace suna fassara ta ba akan ma'anar da Allah yake yi akan ma'anar da su suke so yana kasan daga cikin musulmi ma za ka samu wani sai ya ce maka ai shi abin da ke busa kan abin da ke busa kan shi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma idan ka samu dan kalakatu sai ya ce maka a shi Qur'ani ne aka ce ta aiki shi shi ke da Qur'ani a cikin Al-Qur'ani an ga kalmar hadisi kace a sai ka ka ne kaga shi ba yuharrifuna al-kalima ni an ba'd mawadi sai ayi ta ga bai lisani ka kure shi amma dai dukkan wani wanda zai bacewa daga ma cikin musulman zai samu wata aya sai ya rike sai ce maka ai wannan ita ce hujjar shi suna nan masu irin wannan hujjojin da yawa a cikin su kenan ba yahudawa ne kai da suke aikata wannan abu daga cikin musulmi akwai wanda suke wannan abu to saboda ba abun mamaki bane dan sun canza ma'ana ba amma dai abin da yake shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin tsare Al-Qur'ani mai girma daga irin wancan canje-canjen ko da kalma guda ne yanzu idan ka karanta aya ta Al-Qur'ani kai kuskure a cikin wannan masallacin sai an samu yaraba su kuma guda haka ne ba haka ne to saboda haka su irin su Imam Bukhari da suke ganin cewa ba a iya canza wata kalma daga cikin littafin Allah da irin su Imam Razi da irin su Ibn Abdul Barr da irin su Ibn Abbas da sauransu wanda suke ganin cewa ba a iya canza wata kalma dungurungun a ɗauke ta a aza wata wajenta a cikin kowane littafi daga cikin littafin Allah wanda ya sauka sun kawo hujjoji daban-daban daga cikin hujjojinsu akwai hujja da na gayyata da su ta cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani ya ce kul fa'tu bi tawrati mitluha in kuntum sadiqin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi su ya ce musu ku zo da tawrat ku karanta ta in dai ku masu gaskiya ne kaga in ya san da cewa sun canza ta duka ba za a ce haka kuma sun kawo hujja da hadisin Abdullahi bin Umar wanda yake cewa an zo da wani mutum da wata mace daga cikin Yahudawa sun yi zina aka kawo su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lil yahudi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai Yahudawa ma tasna'una bihi a cikin shari'a ko ta Yahudanci idan aka kawo mutane sun yi zina me kuke yi sai suka ce mishi a wulakantar da su nuke yi kawai mutu zata su cikin mutane ba da labarin su kenan a wulakantar su abin da muke yi ke wani ku zai ba mu kunyatar da su a cikin mutane kala sai manzo Allah ya ce musu ƙarya ce kuke fa'tu bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da tawrat ku karanta ta gaban mutane ku kasance masu gaskiya faja'u fa qalu li rajul mimman yarduna yanzu suka tai suka dauko a tawrat sai ka suka samu wani mutum wanda suka yarda da shi suka ce ya a'ma mutum ko ishiya guda gare shi kahiri da ishiya guda kaga al'amari ya ki da lalaci ya zo da ishiya shi guda suka ce mishi ikra karanta mu ayat da take magana masa kan wanda ya zina mai da hukunci shi fa qara sai ya ta karanta wa hatta taha ila mawdi'in minha sai da ya kawo dai inda Allah ya ce a jehe su sai ya aza ya tsaye shi mu nahi ka diba ka gani ba kunya ba tsoron Allah cikin mutane sai ya kawo hannun shi sai ya aza ba fa qala sai manzo Allah ya ce mishi irfa yadaka ku sani annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya karanta bai iya rubuta ba amma ya gano da cewa ya dauko hannun shi ya aza ba ya ce yayi hannunka ya kai mana baki Allah ya jayi yana jayiwa fa idha fihi ayatul rajmi talu sai ga aya wanda ke nuna cewa jehe su ake yi har su mutu sai ga ta bayyana fa qala nan wannan mutum kuma ya kuma ya sai ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna alaihi marratu tabbas jehe su za a kashe su walakinna nukatimu bainana sai dai mu zan ga maka gaskiya muna boye wannan aya tsakanin mu ba mu gaya mutane to a ci gaba da harkoki ko wanda muke ji fa amara bihima furujima sai manzo Allah yayi umarni da su yace a tai aje ne su bisa kan aiki da abin da litafin su yake muttafaqun alayhi kaga wannan hadisin ya nuna cewa akwai har yanzu bangare na gaskiya a cikin littafin dalili na uku kamar yadda ibn al-barri yake cewa ko na magana ce musakan wancan da ta wuce ibn al-barri da yaso da wannan hadisin sai ce wannan yana nuna maka cewa at-taura wanda kike ga hannunsa ingantatta ce da ba dan ingantatta ce ba da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su kawo ta dalili na uku shine idza kana tabdil qad waqa'a fi alfaz at-taurat wal injil qabla mab'ath muhammadin lam yu'lam al-haq min al-batil a hankalce suka ce mu diba mu gani idan aka ce sun riga sun canza at-taurat nan kayan aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kayan zuwan shi suka canza ta ko to yanzu ya za a yi magana gaskiya daga ƙarya kaga ba kai gani kidan wannan ke nuna maka cewa at-taurat ta ga hannunsu tana da ingancin da a ke komawa gare ta a gano wani abu na ƙaryar su kuma har yanzu in ka ɗauki littafin kinsa ko littafin bai hudu sai ka samu abin da za ka bugun shi da shi daga cikin abin da na ɗauko muku daga ciki at-taurat akwai wani littafi nasu wanda ake ce mishi sifrut takwim sura ta 19 aya ta 6 a cikin wannan littafin nasu sun ce Allah ya ce ma annabi Nuhu alaihi salam lokacin da aka umarce shi ya dauki kowace dabba ta duniya min kulli zawjain ithnain ko ya dauki namiji da mace ko to a cikin wannan ayat ta 19 ko kuma ayat ta 6 ta cikin wannan littafi cewa suka yi Allah ya ce ya dauki biyu kenan da mace da namiji wa min kulli hayyin min kulli dhi jasad kina Allah ya ce mishi ka dauka daga dukkan wata halitta hayayya wanda take da jiki ithnain min kullin bibi daga kowane kaga kun ga yare ne da abin da Allah ya ce cikin Qur'ani tadkhulu ila al-fulki ka shiga da su a cikin wannan jirgi naka listibqa'iha ma'aka dan saboda ka bar su tare da kai su wanzu tare da kai takunu dhakaran wa unsa kuma ka tabbatar da cewa binan zaka dauka su kasance namiji da mace ne min al-tuyur in kuma daga cikin tsuntsaye ne ka tabbatar da cewa kowane tsuntsun da ka dauka sai ka dauki macen shi da namijin shi kenan ba ka dauka hafiya namiji sai ka dauki zaba ramace ka ce a sadan suna kama ko zaban dashi ka dauki namiji zaban gida ka dauki mace dan ka ce duka ai zabi ne a'a kowane tsuntsu ka dauki macen shi da namijin shi wa min al-baha'im ka ajnasiha haka su ma dabbobi su ma za ka dauka yin su wa min kulli dabbabatil ard kuma daga dukkan dabbobi wa'anda suke taka kasa su ma ajnasiha ta ga nan bibiya kace ko wannan yayi daidai da ayat da ke da kwar a cikin alqur'ani mai girma wanda take cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce mishi ya dauka min kulli zawjatin ithnain daga kowani kowace halitta ya dauki namiji da mace to abinka ga makareci da suka kara gaba kuma sai suka sake kawo wata aya irin wannan cikin dai wannan kuma littafin har yau in ka dawo baya sura ta 2 daga cikin shi aya ta 7 cewa suka yi Allah ya ce min jami'il baha'im at-tahir ta'khudhu ma'aka sab'atun sab'a zakarna unsa da kowace dabba wanda take tsarkaka kina wanda ake ci ka dauki bakwai bakwai kai da kanka ce biyu kuma ka rawa cikin littafin gura kuma ce bakwai bakwai to wani ke gaskiya kai kenan wannan yana nuna cewa suna ne suna canza ma'anoni kuma ne idan muka diba da kyau wane ne ya ce a dauki bakwai bakwai din su ne suka ce bakwai Allah ne magana Allah ne ga ta tanta gaba ta kuma idan ce ta yi daidai da magana Allah da ke da kwai a cikin alqur'ani daga bibi an koma bakwai to kaga dukkan wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke nuna maka cewa sun canza abinsu da kansu haka idan ka zo cikin sifrul furud wanda daga cikin littafin su ne suna cewa a ciki wa yukallimu rabbu musa wajhan li wajhi annabi musa yayi magana da Allah fuska na kallon fuska kenan ya ga Allah ko haka suka ce a cikin littafin su suka ce kama yukallimu ar-rajul sahibahu kamar yadda mutum ke magana da abokin shi haka annabi Musa ya magana da Allah kaje abin gaba yahudi ka san dai babu shi ko ya karya cikin wannan abu to haka kuma cikin wannan littafin kuma sai suka ce ai Allah ya ce ma annabi Musa da yace yana son ya ganshi la taqdiru an tara wajhi ba ka iya ganin fuska ta kaga wannan gane ne da ni qala lan tarani ko walakin inzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani kaga wannan shike gaskiya amma wacce ƙarya ce na to saboda kenan wasu bangarori na da tattafan su akwai gaskiya a ciki wasu bangarori na da tattafan su akwai ƙarya a ciki idan ka dauki at-tawara ko injila in ka dauko kissa annabi yusuf alaihi salam zaka samu suna ba da labarin cewa annabi yusuf ya yi zamani da fir'auna suke ba da labari saboda ko da ma aka ce misra annabi yusuf ya tafi misra wane ne sarkin misra wanda kowa ya sani fir'auna dukkan sunan sarkin misra a wannan lokacin suna amfani da kalmar fir'auna a cikin shi a cikin littafin nasu don ka tabbatar da cewa sun canza shi amma in ka dawo a cikin alkur'ani fir'auna ya yi zamani da annabi musa kawai wanda ya zamani da annabi yusuf ba fir'auna ake ce mishi ba al-malik ake ce mishi sarki ake ce mishi wa qala al-malik tuni bi wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin wa qala al-bab haka zaka samu shi malik Allah ke ce mishi menene bambanci tsakanin malik da fir'auna kissar annabi musa wa qala fir'aun dharuni aqtul musa wal yadu rabba ga kissa annabi Musa misra ce annabi Musa ya rayu cikin ta haka ne ko annabi Musa cikin misra ya rayu sannan kuma tare da fir'auna annabi Yusuf shi ma cikin misra ya rayu amma tare da sarki to tsakanin alqur'ani da su wane ne ke da gaskiya su da kansu da suka bincika sai suka gano cewa zamanin annabi Yusuf alaihi salam wa'anda suke mulkin misra ba a ce musu fir'auna saboda fir'auna laqabi ne na sarauta masu lakabin fir'auna a wannan lokacin ba su mulki wanda suke mulki a zamanin annabi yusuf alaihi salam sarki ake kiransu shine tarihi ya nuna cewa ana ce musu mulukul hiksos wannan mulukul na hiksos su suka zo suka yaƙi misra saboda misra an samu gungun mutane fami na masu sarauta guda 30 suka mulki misra bisa misra har yanzu garin kazo na zo ce gari ne wanda ko kuma ƙasa ce wanda a tarihi tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke kowa samun ci gaba da wayewa amma kuma za ka samu wasu mutane ne suke zuwa suna mulkanta daga cikin wanda suka mulke ta akwai mutanen Farisa mutanen Iran sun mulke ta mutanen Rumawa al-Ruman sun mulke ta mutanen Libya sun mulke ta mu bakaƙen mutane mun mulke ta daga ƙarshe ne aka samu Larabawa suka mulke ta har yanzu Larabawa suke mulke ta sannan kuma abinda zai baka mamaki waɗanda duk suka kawo tarihi cikin Misra suka kai matuƙa wajen ilimin da ake bada labari ga yanzu bakaƙen fata ne kamar mu bakaƙen fata ne kamar mu dukkan ci gaban da kaje an samu a cikin Misra ko na likitanci ko na sanin ilimin sararin samaniya ko malami ne wannan bakaƙen su ne an samu wani babban malami na Senegal ina gani Amadou Ampaté ba yake Cheikh Anta Diop ya rubuta tesi bisa kan wannan doctora ya bisa kan wannan na karanta littafin nashi an tarjuma shi zuwa English da Larabci amma Larabawa ba su karanta wannan littafin haka mutanen faransa ba su san karanta turawa ba su san karanta shi kanshi sai da yaso ya samu matsala wajen rubuta wannan saboda abin da yake cewa yayi waɗanda suka tsayo akan Misra suka gina ta duk tarihin da ake baka labari na Misra na ci gaban da ta samu yace bakaƙe kuma sannan ya kawo hujjoji waɗanda suke ba su tunkuɗuwa daga cikin hujjojin da ya kawo mayyan sarakunan da aka yi majigin su aka yi abin da su goma kansu za ka samu su bakaƙe ne ana shafa masa abu baki inda farari ne a samu a shafa masu su ba za a samu shawarsu yace kaga alama ke nuna cewa bakake sannan kuma hancin suna nakakke ne irin nan ba irin hancin larawa bane kai bai bar su ba sai dai ba har kabarin su yasa aka yi bincike bisa kan fata su saboda mutum wanda yake bakan fata akwai wani sinadari wanda yake yin yawa a cikin jikin ka shine ke sa ka zama baki wanda duk wannan sinadarin yayi karanci a cikin jikin shi sai ya zama hari dan ka ma wani hari ya burge ka kai ma hari ne dan akwai wannan dorarorar da shine yasa ka koma baki kai ma yan abin a hidda wannan sinadarin ne hari zaka koma to binciken da ya nuna cewa su ma bakakken mutane kinan ashe zamanin annabi Yusuf alaihi salam wa'annan fir'aunun da suke mulki ba suke yi ba saboda an samu wa'annan sarakan suka zo suka yi ƙarfi suka kore suka amshe mulki su ne suka mulki Misra kuma su ne suka karrama Yahudawa a wannan lokacin amma saboda shi bai yi dabba ne mutanen da suka karrama shi ma ya mance sunan su ma saboda kokarin sai ya canza ma'anar abin nan din shi littafin shi ya canza sunan waɗanda su suka mashi gata saboda dalilin shigar su Misra dalilin annabi Yusuf ne alaihi salam wani ne kakansu ba annabi Yaqub ba annabi Yusuf alaihi salam ba wani lokaci aka kawo shi a cikin Misra ya zauna yana abin girmama zamanin annabi Yusuf ne to in ba nan lalata ba a ce ka mance asalin ka ba ha wanda ya kawo ka ya karrama ka a ce ka mance shi to abin da ke kawo irin wannan abin baka hasara da bakin ne shi ke sa ka zo ka canza wani abu wanda karshe kuma za ya kan ka shi yasa a cikin littattafan sa duk sun mance wa'annan mutanen da suka karrama su zamanin annabi Yusuf alaihi salam aka ɗaukaka su wa rafa'a abawayhi 'ala al'arshi wa kharru lahu sujada dan cikin su har minsa ya zama a cikin wannan mulkin amma sun mance wanda suka yi wannan shi yasa fir'auna da ya dawo yana daga cikin abin da yasa bani isra'ila ba su yi daraja ba zamanin annabi Musa alaihi salam ana ganin an karrama su yadda ya kamata mulkin da ya wuce ya karrama su sosai saboda ka yanzu su suna bayan kenan wancan mulki wanda ya wuce saboda ka sai an wulakanta su to shi yasa aka dora wulakanta su to duka wannan yana nuna maka cewa wa'annan mutanen ba su tsayawa su aje hankalinsu kuma sannan suna shiga a cikin littattafansu suna caccanza wasu abubuwa ko da ba su canza duka ba suna canza wasu ababe wa'anda kuma in suka canza su kare su sai ta bayyana dole Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaquluna sami'na wa asayna daga cikin rishin larabansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa mun ji abin da kace ya kai muhammadu ba su ce mishi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da su ce mun ji wa asayna kuma mun saba gaban shi da su ce haka mun ji kuma mun saba mun ji kuma ba ni kidan sami'na ma qultahu wa la nuti'uka mun ji abin da kace ba maka biyayya haka mujahid ya fassara wannan aya kuma wannan yana nuna cewa sun kai matuƙa wajen rena hankali da rena mutane da rena annabi sallallahu alaihi wasallam da rena mutanen Madina wa'anda su ma mafaka ce suka ba su As-Sa'di a cikin tafsirin shi da yazo nan sai ya ce suna nihin sami'na qaulaka mun ji maganarka wa asaina amarka amma mun saba maka wannanka mun ji amma ba mu yi maka biyayya dan Allah zai rona mutanen ka iya hakuri da su annabi sallallahu alaihi wasallam suke ba wannan abu a wancan lokacin shine shugaban wannan yankin duka baki amma suna ga mishi irin wannan magana gaban mutane ba wai bayan gidan mutane ba gaban mutane suke ga wannan haka ce addinin musulunci addinin tashin hankali tsakani da Allah kai akwai nan tashin hankali wanda kake irin gaban mutane qila wasu suka ce a'a annahum yaquluna fi adh-dhahir sami'na yana yiwuwa nan suna rigayi ne a zahiri su ce mu annabi sun ji amma kuma a batini su ce a'a ba za su yi wa qila wasu malaman tafsir suka ce annahum kanu yuzhiruna qawluhum sun kasance suna bayyana magana ta su ce ba su yi dan kaskantarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da nuna sako ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasma a ghairu musma'in suna ce mishi isma amana ku saurari abin da muke gani ghairu musma'in lasa mai ta kuma ka Allah ba ka ikon saware diba ka saware mu kama Allah ba ka ikon saware haka wanda zai ce a kasa kasa yazo an gale ga ka iya zama da shi yanzu cikin wuri guda sauraron yawan sauraron suka jonta ya ce kai ka Allah ma ba sa ka saware shi ka saware mu yanzu in wannan mutum ka yi kyale shi wannan kenan muka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matuƙar hakuri ke sa Hausa suke ta kace hakuri suka yi mutunta hakuri sai ba aiki ka san din kai ba kai hakuri sai ban ga mutum cikin muri guda sauraron kai kan ma Allah ya sa maka saware kuma ya saware su wasu suka ce ghayra musma'in nan duka kalmomi ne waɗanda suke masu ma'ana mai kyau kenan wasma ka saware mu amma lasta makruhan ala al-istima'i ilayka ka saware mu amma ba mu tilasta ka ba kan ce sai ka saware mu ma'anar ta zahiri haka take irin mutum mai kaskantar da kai in ya zo gaban wanda yake girmama sarki a saware mu duk da na san da cewa ba dole bane sai an saware mu kaga wannan mai kyau ce ko ba mai kyau ce ba mai kyau ce to su za su sawa gaban sahabbai su ga yi wannan magana amma su mummuna suke ne kuma sun san da cewa kowa yana gano su wara'ina suna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam umwani da wata kalma ta ra'ina wanda har ma aka samu su daga cikin musulmi suna umwani da su ce ya manzo Allah ra'ina ka saware mu ka ba mu hankalin ka ya manzo Allah haka take nihi da larabci amma su masu gayanta tana nihin wawa a wajensu sir na amma ta muku dazu cewa a cikin halshen su na Ibraniyanci wawa take amma a cikin halshen larabci tana nihin kira mu ko kuma ka ba mu hankalin ka Allah ya ce duka wannan suna yin shi ne layyan bi alsifati suna caccanza ma'ana suna karkatar da ma'anonin wa'annan kalmomi da hurucin ma kalmomin bi alsinatihim da halsunansu Allah kiyaye wa ta'nan fi ddin kuma suna yin haka ne dan suka a cikin addini saboda shi bai gode ba abinda yake so kamar ya ga cewa ana suka addinin musulunci idan kana sauraron sa kowane lokaci zaka yin suna ga irin wannan magana zaka ana kawo magana ga zahiri mai kyau ce amma kuma gaba da ranta suka ce ga addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala saboda hikimar shi da hakurin shi sai ce walau annahu da dai a ce su yahudawa ne maimakon su ce wasma'a ghayra musma'in da sai maimakon su ce sami'na wa asaina da sun ce sami'na wa ata'na walau annahum qalu sami'na wa ata'na da dai a ce sun ce mun ji kuma mun bi maimakon sami'na wa asaina kuma da maimakon sun ce wasma'a wa anzurna ka saurara mu kuma ka jira mu maimakon ghayra musma'in wa ra'ina Allah ya ce la kana khayran lahum wa da ya zama mai alheri ga su wa a'dam kuma da ya zama mai adalci ga su wa aswab da ya zama mai daidai ga su me yasa saboda abinda wannan kalmomin guda biyu da Allah ya ba su suka kunsa na kyakkyawan magana da ladabi wanda ya cancanta a wajen yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam magana da sun shiga kuma a cikin kalkashin da'a ga Allah da mi kawaya ga al'amarin Allah da kokarin tausasawa a cikin neman ilimin da suke so wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan wannan ya taimaka musu sun tsira amma walakin sai dai la'anahumullahu kufri Allah ya la'ance su saboda kafircin da suke akwai mutunan da kafiri ne amma yana iya musulunta saboda rashin gane gaskiya da kuma rashin sanin gaskiya ko kuma an kawo mishi gaskiya akan huskar da ba zai iya ganewa ba amma akwai mutunan da shi kafirci ne wanda yake na jayayya da girman kai to nan ba ka tsammanin cewa ya musulunta. Akwai barawa wanda za ka samu satar da yake ta yunwa ce ko idan ya samu abin yi bari za a yi, amma akwai barawan da satar da yake yi ta zalunci ce, irin barawan da zai ta yaya bakin makamata sace maka moto wannan tuwo ne yake nema ko kudin duniya ne, kaga ba satan neman abinci bace, a satan wulakanci ce, sata ce wanda ko kadan babu imani, duk da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum bai yin sata a lokacin da zai yin sata yana da imani, kwata kwata ya haita daga cikin layin masu imani ne lokacin da ya yi wannan abu, babu tausayi ne ko kadan. Mutane sun zo makabarta inda ya kamata a ce an ji tsoron Allah, kai ka dauke mutum mutu, ko kuma an zo morgue inda kake ganin cewa mutane imanin su da Allah ya kai ya kawo, ka zare mishi waya. Irin wannan barawan da wahala yake gyaruwa sai ya mutu wajen sata irin wannan, saboda sata ce ta kangarewa wannan, ba sata neman abinci bace. Shi yasa zamanin Umar bin Khattab idan aka kama an yi lokacin da aka yi wata yunwa zamanin Umar bin Khattab, karshe ce duk mutumin da ya saci abinci idan aka kama shi ka a yanke mishi hannu, yunwa ce ta kai shi ga wannan abu, yunwa ce ta kai shi. Ina tana kissa, ina gani ko Abdullahi bin Abdullahi bin Baz ne ko Usaymin namanci ne cikin su dai guda biyun, wani barawa ya taba dira cikin gidan ɗaya daga cikinsu, karshe barawan ya zama mutumin kirki ya kuma yana zuwa wajen karatu, aka ce ya zo ya fara sata, ɗaliban malaman suka kawo shi da kishi, sai ce wane ne kuke bugu, aka ce barawo ne, ya ce ku kawo shi, aka kawo shi, ce barawo me kai kaga sata, ya ce wallahi ba ni da abinci ne, ya ce saboda ka za a baka abinci ku sake shi da Allah ya tashi. Gobe barawo sai ya dawo cikin masu sauraron karatu, barawo ya gyaru. To irin wannan barawon yana gyaruwa wanda neman abinci ne yake, amma barawon da shi yazo wanda ke sace mota abinci ne yake nema, me sace moto abinci ne yake, me sace sallah abinci ne yake nema, ba abinci ne yake nema, akwai abin da yake nema can daban. To haka hatta a cikin kafirci akwai kafirin da zai iya musulunta zuwa ga, akwai kafirin da girman kai ne yasa ya kafirce, to ba zai iya musulunta ba, irin yadda Abu Jahal har ya rasu bai musulunta ba, girman kai ne ya hana shi. Amma Umar bin Khattab shi ya musulunta lokacin da yana kafiri, rishin sani ne yasa ya aikata musulunci, amma lokacin da ya gano sai ya bi gaskiya. To haka duk mutanen da suke yin gaba da kai ko kuma suke yin adawa da kai ko kuma suke yin wani abu da kai wanda yake ba mai kyau ba, za ka samu rishin sani ke kaisu ga wannan abu. Wani kana zaman ka kawai zai ganin ka ya ce kai wancan wallahi bai mun ba kawai, ka rasa mika mishi. Kuma dukkanmu muna da irin wannan mutane, za ka ga mutum gaya nan kawai ya wuce kawai bai maka ba kawai wancan, kuma da a ce a samu wani mutum kawai a baka gudala a ce ka bashi kashi shi za ka buku kawai bai maka ba. Akwai mutum da kuma an kan gashi za ka ganin cewa kawai ya maka wancan wallahi ina kamar shi saboda Allah, haka zo ka ce mishi wana wallahi ina son ka saboda Allah, amma shi ho wancan ma ina ko da maka zo ka ce mishi wana wallahi ni ina kin ka, da ka ce mishi haka ba. To haka nan ne dan adam ba a hana zuciyar shi ta so wanda take so ko ta ki wanda take ki, illa iyaka komai ka yi shi kada ran kada. Wannan mutunan wanda ke baka haushi duk lokacin da kaga ya aikata wani aiki na alheri, in dai zuciyarka akwai imani cikinta da tausayi, to sai ka so shi, wannan abin da zai aikata shi zai canza wannan kiyayya ta koma mi soyayya da kauna. Me yasa? Saboda ba laihin komai maka ba. Shi yasa masu hikima suke cewa kullul adawati qad turja mawaddatuha, dukkan wata adawar duniya da kake gani ana fatan wata rana a shirya, illa adawata man adaka an hasadi, sai dai adawa wanda ke yin adawa da kai saboda tsaba hasada kawai. In mutum hasada kai ke yi ba zai taba tsabar ka ba, komai za ka yi, Allah ya sa ka cire kanka ka aza mishi ya zama yana da kai biyu bai san ka, Allah ya sa ƴan gidansu duka za ka ɗauka ka kai su yi haji da umara duka baki ɗaya bai san ka, Allah sa ka dokan uwayen shi kana goya su gaba kana yawo saboda soyayya bai san ka Allah sa duka abincin gidanka ka kwashi ka kawo gidan shi ka zuba wallahi bai kamu to idan kaga mutun ka buga to ka tabbatar da cewa akwai wani kasuwanci da kuke iri guda da shi ko kuma wani abu da kuka hada iri guda wanda bai kamu naka saboda wannan abu to saboda haka wa'annan mutanen Allah ya la'anci su ne saboda kafircin su na dagaggan sun sani suka ke sani Ibn Taymiyyah yace wannan yana nuna mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana mutane ukuba akan zunubi daga cikin ukubar da yake mutane akan zunubi shine ya zare maka shari'a da ilimi mai amfani ya baka ilimi mai tarin yawa amma bai maka amfani komai ya baka ilimi wanda yake mai yawa amma kuma baka iya shiriwa zaga mutum ya tara ilimi amma sai ka same shi a cikin wani babi dan karami na aqida ya kasa daidaituwa akan shi ai tarkici kuma da shi bisa kan wannan ya kasa kanewa kuma malami ne eh malami ne ya kai malami da ake neman malami kai kawai ya koma dan shiya ai tarkici wallahi ki dawo duk ayar da zaka kawo shi ma sai ya kawo tashi bayar raka zuraka yana daga cikin hukumar da Allah yake wa mutum wannan Allah ya baka ilimi mai yawa sannan kuma sai ya zare maka amfani shi Allah sai ya ce fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai da yan kadan saboda daga cikin su an samu wasu wanda suke na kirki irin su Abdullahi bin Salam da sauran duwa wanda suka bi shi suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam to ina ganin nan ya kamata mu tsaya insha Allah abin da makaranta dai Allah ya mu dada shi kuskuren da muka yi Allah ya himu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da alama kun babu tambayoyi ko Vamos.